sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 24 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mita 17.25.49.60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi To yayin da a kasashe masu tasowa ake korafin barin mata a baya a fannin ta da kuma tattalin arzikin su domin su yi gogayya da maza to ko a ina Najeriya ta kwana
gwamnatoci na jihohi da kananan hukumomi za ka ga suna fitar da tsare-tsare ma kafin gwamnatin tarayya na tsare-tsaren da za su kula da mata musamman tallafawa mata yanzu zan iya gaya maka wa'ansu gwamnatin za ka ga koyawa mata sana'o'i suke
Sule Mummuni Barma zai gabatar da shirin Nakasa sannan Ridwan Abbas zai gabatar da shirin sharhin jaridin Ghana sannan kuma sai sakonnin da kuke bar mana akan na'urar tarho amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga Siriya domin kaucewa ci gaba da zubda jini da ake yi da bata dukiyoyi a ƙasar wacce yakin basasa ya daidaita tunda an riga an yi galaba akan mayakan ISIS da suka ayyana ƙasar a matsayin dolar su Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana matsayar ajiyar Laraba yana mai cewa lura da shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Turkiyya da mayakan kurdawa da Amurka ke marawa baya arewa maso gabashin Siriya na ci gaba da gudana Lokaci yayi da Amurka za ta bar wasu su dauki dawainiyar samar da zaman lafiya a kasar. A ranar 30 ta gabata, Turkiyya ta ce bata ga dalilin da zai sa ta ci gaba da kai hare-hare akan kurdawan ba. Bayan da Amurka ta sanar da ita cewa kurdawan sun janye a yankin. Lamarin da ya sa shugaban Trump ya dage takunkumin da ya kakabawa Turkiyya dalilin hare-haren da ta kai.
I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all sanctions.
Yace na ba sakataren bakin malin Amurka umarnin ya dage takunkumin da aka saka wa Turkiyya ranar 14 ga watan nan sai dai idan har wani abu na akasi ya gitta. Yan jam'iyyar Democrat dake jagorantar binciken dake duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen kasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nemi a mika musu. Wadanda ke da alaka da zargin tirsasa kasar Ukraine da shugaba Trump ya yi na takaddamar da bincike kan abokanan hamayyarsa domin hakan ya taimaka mai a siyasance. A cewar 'yan majalisar wakilan kasar, ma'aikatar ta rike wasu sakonnin email da na test da kuma wasu sakonnin waya da ke da alaka da binciken da suke yi. Shi dai shugaba Trump ya jima yana musanta cewa ya aikata ba daidai ba kan wannan zargi wato ya musanta cewa bai wani laifi ba dangane da wannan zargi da ake masa. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai na duba yiwuwar ƙara tsawaita wa'adin ficewar Burtaniya daga tarayyar bayan da 'yan majalisar dokokin Burtaniya suka haifar da tarnaƙi a yankurin da Prime Minister Boris Johnson ke yi na ganin ƙasar ta fice daga kungiyar a ranar 31 ga watan nan na Oktoba bayan da ya sha alwashin barin tarayyar a ƙarshen watan nan ta kowane hali. Prime Minister Johnson ya kuli ra'ayin ganin an yi sabon zaɓe inda yake jawabi a gaban 'yan majalisar wakilan ƙasar a jiya Laraba. Ya ci gaba da nuna fatan ganin Burtaniya ta fice daga kungiyar ta EU a ƙarshen wannan wata.
I don't think the people of this country want to delay. I don't want to delay.
Yace bana tsammanin al'ummar wannan ƙasa za ta so a samu jinkiri. Ni ma bana son jinkirin. Na kudura aniyar ganin mun kai gagaci, amma ya zama dole mu jira mu ga shawarar da kawayenmu na EU za su yanke a madadin mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rotanni daga Botswana na cewa masu kada kuri'a sun kai har yammacin jiya Laraba suna bin dogon layi domin jefa kuri'unsu dukko da cewa an rufe rumfunan zaɓe. Hukumar zaben ƙasar ta ce ta ba mutanen da suka riga suka shiga ɗakunan jefa kuri'a damar jefa kuri'unsu, amma waɗanda ba su kai ga shiga ba an dakatar da su daga kofa. dan daida kwanaki biyu ake sara hukumar zaben kasar ta INEC wato ta IEC za ta bayyana sakamakon zaben wanda aka kara tsakanin wato aka kara tsakanin shugaba mai ci Makuetsi Masisi na jam'iyyar PDP da abokin hamayyarsa Duma Boko na jam'iyyar Adawa ta UDC. Tsohon jami'in tsaron Isra'ila Benny Gantz da jam'iyyarsa ta Blue and White Party sun bayyana niyyarsu ta kokarin kafa gwamnati bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a ranar Litinin cewa ya gaza yin hakan. Dama shugaban kasar ta Isra'ila Reuven Ribalin a hukumance ya yi wa jam'iyyar ta Blue and White mai matsakaicin ra'ayi ta yin kafa gwamnatin haɗakar wacce za ta haɗa kujeru 61 a matsayin mai rinjaye a majalisar dokokin kasar da ake kira Knesset. A halin da ake ciki jam'iyyar ta Blue and White na da kujeru 33 wato kasa da 35 da ta samu a zaben da aka yi a farkon watan Afrilu. Zuwa yanzu an ba jam'iyyar kwanaki 28 ta nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyu domin kafa gwamnatin ta haɗaka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka ake korafin ana barin mata a baya a fannin bunƙasa tattalin arzikin su domin su yi gogayya da maza. Kowace irin rawa Majalisar Dokokin Najeriya ke takawa wajen ganin an tallafawa mata musamman waɗanda suke karkara. Tambayar kenan da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi wa Honorable Hafiz Kawu, mataimakin shugaban kwamitin kula da bankuna da kuɗaɗe a Majalisar Wakilai, yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu.
Aikwa mata in ka duba za ka ga mata suna ba da gudunmuwa sosai wurin fannin tattalin arziki musamman irin ƙananan sana'o'i wanda za ka ji bature na cewa small medium enterprise wato ko kuma micro small medium enterprise MSME abinda bature yake cewa. Wa'annan za ka ga in ka je gida sai ga mace tana sayar da magi, tana sayar da sabulun wanka, sabulun wanki, wata kankara take yi, wata man gyada take siyarwa, wata ma za ka ga sana'o'i iri-iri ƙanana na cikin gida, wata ma za ka ga ruwan sanyi take sa, wani zoko take yi, wani kunun aya, wani za ka ga kunun gyada, wata ma za ka ga dan wake take tana siyarwa. Wanda za ka ga wannan duka jarin nata bai fi 10,000 ba. Shi yasa zuwan wannan gwamnati shugaban ƙasa ya kirkiri su programs wanda wannan programs da ake ce mu social investment program. A ciki akwai programs guda biyu wanda ake cewa ɗayan JIP wato government enterprise and empowerment program wanda ake ba mata tallafi daga naira 1 zuwa 100,000. Sannan na kwana-kwanan nan ma da ake wanda ake ce masa trader money wanda ake zuwa kasuwanni wanda mataimakin shugaban ƙasa shi ya dinga bin kasuwanni ana selecting mata hatta da maza ma ana ba su tallafi na 10,000 in sun nema karkashin wannan bankin da ake cewa Bank of Industry.
Abinda ake nufi shin akwai wani shiri takamaimai na tayar da komatsar mata kuku dai a ƙarƙashin wani shiri ne kuma su suke amfana na tayar da
wannan shirin da na gaya maka musamman shiri ne da aka yi shi dan mata dan tada komadan mata
su kadai
shi sa aka dinga tallafa musu saboda
turawa da yake sun kafa wani shiri misali na zuwa kasashe masu tasowa. Najeriya na daga ciki da suke ganin kamata aje a karfafa mata masu yan kasuwa mata saboda gani suke mazaje a kasashe masu tasowa kamar sun takura mata basu budi basu damammaki har kamar yadda suke baiwa maza. Kana ganin akwai wannan matsalar koko Bature ne bai fahimci ainihin abin da yake faruwa?
Gaskiya kusan in ce Bature bai fahimci abin da yake faruwa ba. Ka san mu in ka koma Najeriya musamman arewacin Najeriya muna da al'ada muna da kuma abin da ya shafi addini. A kowane gida za ka ga in ka je gidan mata akwai irin sana'ar da suke. Waɗansu matan ba sa sana'a amma za ka ga kuma gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi za ka ga suna fitar da tsare-tsare ma kafin gwamnatin tarayya na tsare-tsaren da za su kula da mata musamman tallafawa mata. Yanzu zan iya gaya maka waɗansu gwamnatoci za ka ga koyawa mata sana'o'i suke yi kamar abin da na faɗa yin harkar yin sabulu ɗin nan harkar ba su irin fulawa da yin taliya injin taliya da ake bayarwa da harkar kekuna wannan dinki yin dinki da harkar saka din nan da ake wani su ma za ka ga injinan saka suke bayarwa domin matan su koyi saka musamman kakan arewacin Najeriya lokacin sanyi yazo za ka ga ana sanyi za ka ga duk wa'annan in kaje za ka ga mata ne ake tallafa da wannan sana'o'i tunda mu a fannin mu ba zai kamar yadda Bature yake tunani ba saboda kamar yadda na ga ma harkar addini da al'ada a bar mace ta fita saka ka tayi yanda take so ba zai yi ba sai ka kula kaga tarbiyya ma ita kanta mu abinda muka sani abinda addinin mu ya koya mana da yanda muka taso muka ga iyayen mu da kakannin mu suna yi su ne mu sa mata a gida sannan mu ba su jari su yi sana'o'i
to honorable daga ƙarshe shin akwai wani albishir da kake da shi ga ƴan Najeriya kan abinda ya shafi tattalin arziki ko kuma bangaren ku na banki da dai sauransu
to ina son wa'en Najeriya albishir musamman ma da shugaban kasa ya zo ya kawo kasafin kuɗi kasafin kuɗin da yake kusan triliyan 10 da wani abu wanda shugaban kasa ya kira wannan kasafin kuɗin wato kasafi ne na ci gaba da kuma samar da aikin yi wato sustenance of growth and job creation abin da ya sa wa kasafin kuɗin suna kenan kuma a wannan kasafin kuɗi mai girma shugaban kasa ya ware kuɗaɗe a fanni daban-daban wanda za su taɓa al'umma kuma ina son ji hankali 'yan Najeriya cewa mun san sun yi haƙuri ko muna kira su ci gaba da haƙuri ɓarnar da aka yi ne a baya an yi ba ƙaramar ɓarna aka yi ba yanzu ake gyara kuma ake ci gaba da gyara aka duba babu inda shugaban ƙasa tun da ya zo a kasafin kuɗi ake saka kuɗi irin wurin ayyuka na musamman wato abin da ya shafi titina abin da ya shafi titin dogo da fannin wutar lantarki kuma ko a wannan kasafin kuɗin shugaban ƙasa ya ce babu sababbin aiki da za a kirkira za a ƙarasa ayyukan da aka ɗauko ne yanzu ka duba misali kamar titin da ya tashi tun daga Abuja babban birnin tarayya zuwa Kano mai girma shugaban ƙasa ya ba da kwangila tun shekarar da ta wuce ana gyara wannan titin sannan in ka dubi aikin titin dogo wanda ya taso tun daga Lagos ya zo Ibadan wanda yanzu ana maganar ma ana son zai taho har ya zo Abuja daga Abuja ya wuce Kaduna da Kaduna ya tafi har Kano saboda menene aka yi wannan zai rage wannan zai kawo sauki wurin tafiye-tafiye da mutane suke ko hada-hadar kaya da kuma al'umma
Honorable Hafiz Kawu kenan mataimakin shugaban kwamitin kula da bankuna da kuɗaɗe a majalisar wakilai kafin mu ci gaba ku dan shakata da wannan Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 3:12 na dare a nan birnin Washington DC ga shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mayar da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin nakasa a wannan mako ya nufi kudancin Najeriya Inda Lamido Abubakar Sokoto ya tantauna da wani mutumin da Allah ya jarabce shi da larura a kafafunsa biyu, Usman Muhammad, wanne ainihi ya je Fatakwal da sunan sana'ar bara, ya rikide zuwa direba inda yake jigilar fasinjoji a motarsa daga wannan unguwa zuwa wancan ko daga wannan gari zuwa wancan. Masu sauraro duk wanda ya ga Usman a karon farko rike da sitiyarin motarsa ba za ka taba tunanin yana da wata larura a kafafunsa ba haka kuma yakan gwada aikin kanikanci a duk lokacin da bukatar hakan ta taso a takaice mutum ne wanda harkokinsa ke cike da abin ban al'ajabi bar da yan barku don jin yadda hirarsu ta kasance da Lamido Abubakar
da zaka dai gani a tsaye a wata anguwa da ake kira Civic Center da ke nan birnin Fatakwal a jihar Rivers kuma bakon namu na yau wani bawan Allah ne direba da Allah ya azama lalura saboda haka bari mu fara jin daga bakinsa sunansa da kuma lalura da Allah ya aza masa sannan kuma da magana sana'arsa.
Assalamu alaikum. Ni sunana Usman Muhammad. Ina zanne a nan Port Harcourt. Na zo Port Harcourt da sunan ina yin bara. To da kuma yanayin da Allah ya taimake ni da kuma sa zuciya muna so mun daina bara muna taimaka junan mu shine sai nayi kokari in ga ya zan yi in daina bara ko kuma in samu sana'an da zan taimaka kaina da ni da ƴan uwana shine sai nayi tunani nace to ya dace in koyi moto ina sa tunanin kullun ya za in iya moto sai Allah dai ya min basira dai yau da gobe dai hakan nan har Allah sa na iya moto kuma da na taho Port Harcourt Allah hada da wani mai gidana nace masa Alhaji Mustafa ya sa min moto kuma ina tuka moto ina yin taxi cikin garin Port Harcourt har gobe kuma ina nan ina ta aiki da moto cikin garin Port Harcourt kuma muna taimaka junan mu kuma da dama a cikin mu mun kokoya wasu mototi suna tuka wasu kuma muna da su a kasa wanda ba su da motan kuma muna neman da yin hanyar za a taimaka mana mu samu mototin don mu jurace guragunmu da muke bara ba dole ba so muke ba muna baran ne kawai a bayan da muka iya shi yasa kaga ka zo ka same ni anan ina gyaran moto na moto ne ma take dan bani damuwa shi yasa na kai fasinja ne na dawo to sai na dan tsaya shine motan ta dan yi zafi to shine sai wani bawan Allah ya tambaye ni yace me yake faruwa nace motan ne take min obahi shine sai yace to injin samu baka nake sai naje na kira baka nake sai Allah hada mu da kai sai kake min wannan abin din
to misali gashi kana da wannan lalura ta da Allah ya aza maka sannan kuma kamar ya zaka bayyana ita wannan sana'a lokacin da ka kwashe kana yin ta a jihari bas din a nan birnin Port Harcourt.
Eh gaskiya wannan sana'a da nake gaskiya alhamdulillah don wannan harka da muke na mota din nan ya dan fiye mana barace-barace da muke kuma duka guragunmu da muke baran nan muna kokarin mu ga mun samu taimako daga jama'a zuwa ko gwamnati da sauran ƴan uwa musulmi da kuma duk wanda zai iya taimaka mana in za aka taimaka mana game da abubuwa na ci gaban rayuwa sana'o'i haka da kuma a sai mana motoci a dan mu don guragunmu da dama wanda muna wasanni muna sport da dama akwai masu daga karfi akwai masu shiga swimming na ruwa akwai masu gudun keke akwai duk irin wasannin da masu kafa suke muna yi tunda anan jihar Rivers a duk wasannin da za a yi jihar Rivers ita take zuwa na daya kuma duk yan arewan mu ne mu ne muke zuwa muke yi anan garin saboda muna wasu da dama suna barin arewan su zo nan mu yi wasa to shi yasa haga Allah ya zama mu anan garin.
To misali kamar tukin mota ita wannan motar taka kamar yadda ni fahimce ta misali ga wasu karafuna nan an saka maka a ciki waɗanda ka nuna misali zaka tuka motar kamar menene bambancin ta da sauran motoci waɗanda yake ba guragu suke tuka su ba
bambancin motar nan da sauran motoci kai waɗannan karafunan ne waɗannan karafunan mu ne muke zuwa mu je mu samu mai walda ya mu nuna mishi ga yanda don ko ka je gume walda kace kai min karfin da zan tuka moto ba zai maka ba amma in kaje ka nuna mishi kace ga yanda nake so ga yanda nake so in ya hada maka shi kansa sai yayi mamaki yace to wannan abun dama da kace in maka dama ga abun da za ka yi da shi don mu muna iya zuwa ma ba tare da moton ba don ni wannan karafunan na hada su shekara uku suna aje ina neman yanda zan yi samu moto ba samu ba duk wanda naje da wannan karafunan nuna mishi nace taimaka siya min moto don in ringa yin taxi in daina bara sai yace ni ba zan iya tuki ba kuma ni ba ne da kafa ko kuma fasinja ba za su hawo moto na ba to amma da Allah ya taimako dai haka wani shahada ya dauke ni muka je inda ake training na kullu hakan nan ya dauke ni ya bani moto na daura ina daurawa ba ai sati ba ko kwana ina jin kwana shida ne na fara shiga cikin gari ina tuka moto kuma har ga yau ban taba Allah bai taba jaraba da wani tsaitsaye na in buge wani ko in abin nan ba saboda da Allah taimako muna tuka moto cikin gari lafiya lo kuma a hakan muke samun taimako daga mutane wasu suna dan sayi mototin su ba wasu mu wasu kuma dai hakan nan dai suna nan sun iya motar mun koya musu amma babu mototin to shine dai kaga muna ta kokari dai muna taimaka junanmu ai ina tafi da san ka gani da abokina to wannan abokina da kaga mu tare yanzu haka na tafi daga koya mishi ne kusan yanzu zai iya dauka motar nan daga nan har Obi bo zamu je da motar nan amma mi baya mu da motan da zamu bashi kuma ni kaina ni ma ina so in samu in canja moto wanda in Allah ya kawo min hanya na canja moto zan iya bashi wannan moto in ce shi ma ina tukawa don ya daina bara tunda yanzu haka muna rabuwa da shi in ba don yamma ta ba bara zai tafi to kaga ni kaina ba zan so a ce shi ma ya iya moto kuma yana tafiya bara ba
to kamar ku da kuka fito daga jihohi daban-daban na arewacin Najeriya shin ita wannan sana'a da kuka dogara gare ta kuna da yawa ne ko kuma kusan ku biyu ɗaya ne kuke tukin mota a nan birnin Port Harcourt
gaskiya a nan birnin Port Harcourt a guragunmu don za mu kai mutum takwas haka zuwa goma don hadda waɗanda ma ba Hausawa ba mun koya musu moto akwai kuma wanda suna na a ƙasa wanda sun iya moton kuma babu motan a hannunsu haka amma kuma suna fita baran a bayan da suka iya amma kuma a yanzu haka muna wanda muke cikin garin Port Harcourt muke tuka mota mun kai mutum takwas wanda muke tuka mota.
Na san gwamnatin da ta wuce ta rota mai amici yan shekarun baya ta fito da wani shiri na bada motoci misali ga guragu yan jiha da ma waɗanda ba yan jiha ba. Kamar a wannan lokaci kana cikin waɗanda suka amfana ko kuma misali akwai wasu da suka amfana yan arewacin Najeriya da suke zazzaune a nan birnin Port Harcourt.
A gaskiya waɗannan motoci da gwamna ya bada mu da yake mu yan arewa ne ba wani gurgunmu da ya samu wannan motoci. Amma kuma a cikin guragun da suka samu motocin wasu daga cikin suna zuwa muna kara musu haske game da yanayin yanda abun don wasu sun je sun koyi motan amma kuma ba za su gane yanda abubuwan yake ba yanda mu suna zuwa su tambaye mu su ce mu mun iya motan nan amma yaya kuka gani abu kaza yayi kaza mu ne zamu kara nuna musu don yanda karafunan da suka zo motocin daga waje aka hado su amma da suka zo suka ga mu karafunan mu da muka hada namu na kanmu na walda sai suka ji dadin tuka motan mu fiye da wannan motar da ta zo a waje don ka gani karafuna nan guda biyu ne dannawa kawai nake totur haka danna nake danna birki to amma su motocin da suka zo daga waje hanunka zaka dan lankwasa hanunka ne haka kullun yatsunka biyu suna nan a lankwashe ne haka zaka tuka mota to shi yasa su kansu ke mamakin irin yanda muka hada karafunan mu kuma ga mota ta zo daga waje amma kuma tukin namu yanda muke yi namu yafi nasu sun fi jin dadin tuka mototin mu akan irin mototin da suka zo daga waje
to kamar misali tukin wannan motar wani babban al'amari ne kamar masu fasinja da kake dauka ta ina kake zagaya da su kuma ya kalubale na shiga misali su lura ga irin lalur da kake da ita ko ba wani kalubale wajen shiga mota
to yanzu kaman fasinjin da muke dauka don sau da yawa in naje tasha ina lodi sau da yawa wani in ya gama na bude bud ko kuma na bude kofa zan danyi wani abinan yazo zai hau motan wani yana iya zuwa ma ba tafiya zai ba sai ya zo ya ce wannan shine mai motar nan a ce sai ya ce zai hau don akwai sau da yawa mutane da dama za su ganni na hau motan sai su zo su hau gaba su ce za su biya kudin gaba daya domin mi don su ga inda nake tuki wani ma zai sa waya ya ringa dauka ya ce shi da yana da karfi da zai iya canja min moto da yana da karfi don sau da yawa in mun dau fasinjan naira 200 in ya bamu 500 wani na iya bar mana canjin 300 in mun dau fasinjan naira 50 ya bamu naira 100 ko 200 yana iya bar mana canjin don su fi sau da yawa zamu dau fasinja canjin naira 50 naira 100 suna bar mana kuma zamu je gidan mai wani ya ga mun sauko a motan ya biya mana man zamu je wurin abubuwa yanzu ka gani nan ina kunce taya da kaina zan bude bonnet da kaina in duba ruwa zan canja fuel pump da kaina zan sauki carburetor na kasa in kunce in wurgaje shi kuma in hada shi da kaina
to masararo nan zamu jabirki a shirin na kasa na yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin wakilin muryar Amurka a Port Harcourt Lamida Abubakar da bakonmu Usman Muhammad ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
A gaida Sulaimun Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana.
Da jaridar Daily Gada muso ma sharhin jaridun na yau ta kuma ruwaito wannan labari ne. Yarjejeniyar PDS don amfanin Ghana ne. Gwamnati ce ta faɗi haka jaridar ta ce. Gwamnatin Ghana ta musanta cewar ta kulle yarjejeniya da Power Distribution Services a cikin ganganci da rashin sanin makamar aiki. Gwamnati a makon jiya ta bada sanarwar niyyarta na rusa wannan yarjejeniya da PDS watanni bayan ta nuna cewar ta gano kurakurai a cikin yarjejeniyar da PDS. Ita ko jaridar Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito dakatar da biyan kuɗin ƙungiyar iyaye da malaman makaranta na shafan ayyukan gine-gine da ake gudanarwa. Jaridar ta ce zababban kwamitin majalisar dokoki akan ilimi ta nuna dagewar ta wurin tura ra'ayin dakatar da wannan haramci da aka azawa ƙungiyar iyaye da malaman makaranta a duk manyan makarantun sakandare cikin ƙasar. Chairman kwamitin Mr. William Mao a Japan Kwaitu shine ya jagorancin wannan aniya ya fada kuma ma yan jarida cewa wannan ra'ayi ya biyo koke-koke da manyan malamai na manyan makarantun sakandare sun kai ne cewar tarin ayyukan da PTN ke gudanarwa an dakatar da su saboda an hana karban kudade daga mambobin kungiyar malamai da iyayen yaran makaranta. An China 50,000 suke gudanar da harkokin hakan ma'adinai ta barauniyar hanya a nan kasar Ghana. Jaridar Ghana Times ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce bincike da sashen binciken gandun dazuka na kasar Ghana na majalisar kimiyya da binciken masana'antu sun nuna cewar kimanin in China 50,000 masu hakan ma'adinai suka bar kasar China zuwa kasar Ghana domin shiga harkar hakan ma'adinai ta barauniyar hanya da aka fi sani da Galamsi. Masu hakan ma'adinan na in China daga yankin Shanglin County ne dake cikin Guangxi Province inda aikin hakan ma'adini ne al'adar su. Ita kuwa jaridar Daily Statesman wannan labarin tarwaito kasar Ghana za ta iya samun har sama da $2 billion a duk shekara daga kiwon kudin zuma, inji masu sarrafan zuma din. Jaridar ta ce mambobin kungiyar masu kiwon kudin zuma sun yi kira ga gwamnati a bangaren ajandarta na a samar da masana'antu ta maida hankali sosai wurin kiwon kudin zuma da kuma samar da masana'antar zuma. Wannan na tattare da albarkatu masu tarin yawa da za su samar wa kasar makudan kuɗi na kasashen waje tare kuma da samar da dubin dubatan ayyuka fadin kasar. Da wannan sharhi na jaridar The Statesman muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana a wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na da Abubakar Auren Auta ɗan suka tsuna Taraji Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama kan takaitaccen da shugaban ƙasar Najeriya da Muhammadu Buhari ke a ƙasashen duniya. Gaskiyar magana ba mu gani ba a ƙasa saboda talaka suna cikin wani ne ya kamata da wannan takaitaccen kwanda a zo a kafa kamfanuka a jihohi wanda talaka zai gani a ƙasa saboda hanyar talaka na cikin wani abu. Talaka na so zaɓi daga Muhammadu Buhari domin sun tabbatar da cewa mutum ne mai adalci wanda zai taimaka ma ƙasar nan. Idan haka muna kene kyakkyawan zato har yanzu amma talaka dai har yanzu bai gani a ƙasa ba. Da fatan za a gyara talaka ya gani a ƙasa. Mun gode sashen Hausa Radio America. Assalamu alaikum.
Kafin mu sallama da ku ga Mahmud Lalo da takaitattun labaran duniya.
Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga Siriya domin kaucewa ci gaba da zubda jini da ake yi da ɓata dukiya a ƙasar wacce yakin basasa ya daɗeta tunda an riga an yi galaba akan mayakan ISIS da suka ayyana ƙasar a matsayin daularsu. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana matsayar ajiyar Laraba yana mai cewa lura da shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa da Amurka ke mara baya a arewa gabashin Siriya na ci gaba da gudana. Lokaci ya yi da Amurka za ta bar wasu su ɗauki ragamar tafiyar da zaman lafiya a ƙasar. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nemi a miƙa musu waɗanda ke da alaƙa da zargin tirsasa ƙasar Ukraine da shugaba Trump ya yi na takaddamar da bincike kan abokanan hamayyarsa domin hakan ya taimaka mai a siyasance. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai na duba yiwuwar ƙara tsawaita wa'adin ficewar Burtaniya daga tarayyar bayan da 'yan majalisar dokokin Burtaniya suka haifar da tarnaƙi a yankurin da Prime Minister Boris Johnson ke yi na ganin ƙasar ta fice daga kungiyar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Idan Allah ya kai mu, yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau, Daryl Smith, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku wuni lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.